sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muka sake shigowa wannan karo da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji ci gaban hirar da muka yi da sakataren kungiyar iyayen 'yan matan sakandaren Chibok da har yanzu 'ya'yansu ke hannun kungiyar Boko Haram. Sai kuma wani sabon salon keta haƙƙin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya, inda ake tura ƙananan yara waɗansu jihohi domin karatun allo. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasar Nijar da dabarun kare ƙananan yara daga illar gubar dalma. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu sauraro, ga kuma labaran. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya lashe takobin cewa zai ƙara ba da himma wajen yunkurin daƙile ta'addanci. Prime Minister ya lashe wannan takobi ne bayan mummunan harin ƙunar bakin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kristoci waɗanda suke bikin Easter. Aƙalla mutane 72 ciki har da kimanin yara 30 ne aka kashe, yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Wani mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaro sun kammala sumame da dama bisa bayanan da suka samu tun da farko, har ma sun kama wasu mutanen da ake zaton suna da hannu a harin.
Mutumin da ake yayata rahoton cewa shi ne wanda ake zaton ya kulla makarkashiyar mummunan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin Brussels a makon jiya, an sako shi a saboda rashin shaida. Jiya Litinin, lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi. Wannan mutumin mai suna Fekalisi. Kafofin yaɗa labarai ne suka yayata rahoton cewa Fekalisi shi ne Faika Shifo, kuma ana kyautata zaton shi ne mutum na uku da aka gani a faifan wani bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane biyu da suka tarwatsa kansu. Ba tantance ko masu bincike sun tabbatar shi ne mutumin da aka gani a faifan bidiyon da aka ɗauka jim kaɗan kafin tashin bama-baman ba. Tun da farko a jiya Litinin, 'yan sanda suka gabatar da faifan bidiyo suka buƙaci jama'a da su taimaka wajen gano mutumin da aka gani a faifan sanye da hula, samfarin malafa da kuma farar kot.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban ƙasar Honduras, wanda daga baya ya zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da ake cewa FIFA a taƙaice, Rafael Caligas ya amsa laifin cin hanci a wata kotun Amurka dangane da binciken cin hanci da aka yi a hukumar FIFA. Jiya Litinin, Rafael Caligas ya amsa laifinsa a wata kotu a birnin New York bayan ya faɗa wa alƙali ya karɓi cin hanci kuma ya rarraba wa wasu mutane kuɗi. Haka kuma ya yadda zai mayar da dala 650,000. Rafael Caligas, ɗan shekara 42 a duniya, ya ja ragaman mulkin ƙasar Honduras daga 1990 zuwa 1994. An shirya a ranar 5 ga watan Agusta, idan Allah ya kai mu, za a yanke masa hukunci. Yana fuskantar yiwuwar a yanke masa ɗaurin aƙalla shekaru 20 a gidan yari. Wannan bincike ya ja hankalin duniya a shekara ta 2015, lokacin da aka kama jami'an hukumar FIFA ciki har da manyan jami'an hukumar a wani otel a birnin Zurich, ƙasar Switzerland.
Daga ƙarshe jiya Litinin, wata babbar kotun ƙasar Bangladesh ta yi watsi da ƙarar da aka kai shekaru 28 da suka shige. Ƙarar ta buƙaci a fitar da addinin Musulunci a zaman babban addinin ƙasar. Alƙalai guda uku suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru. Alƙalan sun yanke wannan shawara ba tare da sauraron wata shaida ba. Kotun ta ce ayarin mutane 15 da suka kai wannan ƙara a 1988 ba su da rajista da hukumomi, a saboda haka ba su da 'yancin kai wannan ƙara. Lauyoyin gwamnatin ƙasar sun yaba wannan matakin, suka kuma faɗi cewa addinin Musulunci zai ci gaba da kasancewa babban addinin ƙasar Bangladesh. To amma za a ci gaba da baiwa sauran mutane da suke bin waɗansu addinai 'yanci daidai wa daida, kamar yadda tsarin mulkin dokar ƙasar ya tanada. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu share fagen wannan babin da ci gaban hirar da muka yi da Malam Lawan Zanna, sakataren kungiyar iyayen ƴan matan sakandaren Chibok da har yanzu suke hannun ƴan kungiyar Boko Haram. Na tambaye shi ko hukumomi sun tuntuɓe su dangane da batun kama waɗansu ƴan mata da ke shirin kai harin ƙuna baƙin wake a ƙasar Kamaru, da suka ce ɗaya daga ciki ta ce tana cikin ɗaliban ƙungiyar da ta sace, sai ya bayyana cewa
yanzu daga cikin radio ne da kuma ƙungiya na Dimbaka da Sirimu jiya mun yi hira da su, amma kuma da maganar da suke akan cewa za su nemo daga cikin makaranta, shi ne nake musu akan cewa zancen a nemo daga makaranta. Wancan ta hanyar gwamnati daban ne, amma ta hanyar mu iyaye kan mu daga cikin iyaye ne zai fi mana gamsuwa, domin shi ne zai ba da su tara iyaye su ce to gashi a cikin ganowa da kuma tafiya da muka yi gashi abin da yake kai iyaye za su fi gamsuwa. Amma idan aka ce wai in zancen makaranta ne, to zai zama da wahala mutumin daga cewa shi yana ma'aikata ne a cikin makarantar sakandare da cibiyar ya tara iyaye ya yi zance da shi, zai zama da wahala.
Wato bisa ga dukkan alamu rashin yadda ta shiga tsakanin ku yanzu da ku da jami'a makarantar nan.
Sosai kuwa. Domin sun tun da sun ɗibo yansu da nasu suka fice da suka cikin kwanciyar su, a suka kulle namu aka zo kwashe, to yanzu mun gaskiya rashin yarda ya shiga tsakanin da su.
To ko a ganin ku Malam Lawan, wani mataki ne gwamnati za ta iya ɗauka na ganin ku ga cewa da gaske take fafutukar ceto ƴaƴanku nan?
Mu dai har yanzu muna roke su, tun da wannan ya zama abin ishu na security ne. Federal government shi shugaban kasa ya riga ya mana alkawari kamar yadda na gaya miki kwanakin ba, ya ce insha Allah zai setting, kuma har yanzu bai tsasa ba, yana so ya gan cewa sai ya tsaso ta mana ƴan matan nan. To muna ji kuma da kuma bayanin da ya gaya mana akan cewa zai zo ne ya fara daga Chibok ya bincika, domin tun lokacin da aka ce za a zo a yi bincika a Chibok, duka za ka ga kan tattara da koma ma'aikaci wata mai gadi makarantar na in sun cuta, in sun haɗu su biyu a layi za ka zaka wuce, za ka iske su, za ka zaka wuce su, ba su ko kai musu sallama ba su ji ba, tun sabar sun zazana su wato hankalin su a tashe. To a nan ya nuna mana alamomi daga cikin a kan cewa lalle a sai suna da matsala a kan wannan fi da ya matan. So kan haka mu har yanzu federal government ne muke roko har yanzu a zo a yi mana wannan bincike, kuma ta yi mana kokari a cikin hanyar da za mu samu ƴan matan nan da rai.
Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata, Najeriyar mu ce kar mu bar ta ta wargaje, Najeriya ƙasar mu ce mu yi reno saboda ƴan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata.
To madalla, sai mu ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji.
Taimaka aje a sulhunta, karyan matan su ɗi mauta, har rayuwa ya salwanta. Kowace akwai masoyinta, sannan akwai iyayenta, suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. A tausaya Najeriya ƙasar mu ce, mu yi reno saboda ƴan baya. Tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata, Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata, ta zama to uwa a gare mu, ta zama to uba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata, mu har haɗa kan mu duk mu yi mata aikin ci gaba. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da ƴan mata, abin da lumana bai ba mu ba, kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan bayan ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haƙƙi shugabanni kula da haƙƙi talakawa kula da haƙƙi sojoji kula da haƙƙi ƴan sanda kula da haƙƙi kar da kasar mu ta wargaje a tausaya a agaza sannan a taimaka.
To Allah ya dawo da ƴan matan Chibok Lami lafiya. Bari kuma mu nufi jihar Niger Najeriya, inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari ya bankaɗo wani sabon salon gallazawa ƴaƴa mata. Ga na Batsari da ƙarin bayani.
A yayin da ƙungiyoyi da mahukumomin Najeriya ke fafutukar gano bakin zaren yadda za a rage yawan yara ƙanana maza almajiran makarantun allu da ke yawon bara a biranen arewacin Najeriya. A ɗaya gefen sai gashi a yanzu an samu har da yara ƙanana ‘yan mata ake kaiwa a irin waɗannan makarantu a yankin arewacin Najeriya. A ƙaramar hukumar Kwantagora ta jihar Niger ne na cikaro da irin waɗannan makarantu na yara mata da aka kawo makarantun allon. Har ma na ɗan zanta da ɗaya daga cikinsu da ta ce min sunanta Hawwa'u.
Wasu sun ka sauka nan ƙauyen Sabon Rijiya sai an ka kawo mu.
Aka kawo ku nan? To yanzu kina karatu? Yanzu kin kai wace sura ke?
Hizo na 39.
To ya kina jin daɗin zama nan?
Eh.
Lahiya lo baki da wata matsala ko?
A'a.
Kuma kina cin abinci kullum?
Har yanzu ma mun ka gama ci.
Malam Aliyu Abubakar shine malamin waɗannan ƴan mata, ya ce duk da yake iyayensu na aiko musu da abinci shi ma yana iya ƙoƙarin shi.
To shi sha'anin yaran nan da ilari su mahaifansu ne ke ba da abin da za a ce da su. Sannan ni bakin Amirsa ku bani bakin Wargodo ina basu abin da za su ci.
Na'am, babban magana batun kula da sha'anin yaro karami ya sha bamban da yarin ya karama. Akwai wata kulawa ta musamman da kake musu a matsayinsu na ƴan mata?
To, kula da nake musu inda yaro ya zama da lafiya zan je in samu mai magani. Sannan kuma nake musu bani akan wajen wanka. In ka gama yarinya ta ƙi wanka sai in bani nan ne.
Akwai bayanin sa su aikace-aikace wanda yake ana ganin kaman ya fi ƙarfinsu. Yaya wannan magana take?
Ba wani aiki na wanda suka yi wani aikace haƙarinsu.
Kaman yanzu su nawa ne kake koyarwa a nan?
Sun kai su 11.
Daga bisani dai na zanta da Laure Muhammad da kuma Aisha Sani da ke zaune kusa da wannan makaranta akan yadda suke ganin rayuwar waɗannan ƴan mata. Da farko ga Laure Muhammad.
Suna cikin wahala tunda ba inda ba a tura su su je bidan ruwa su je bidan itace in ko kana gidan iyayenka wallahi wannan dubba zai faru ba. Dace a ce ka kai ƴar ka mace wani wuri karatun allo ba bai dace ba.
Kun ga yanayin su ba kyan gani ko?
To ni dai sun bani to sai a halin da suke ciki.
Ita ma dai Aisha Sani ga abin da take cewa.
Muna taimaka musu da abinci da sutura wanda za su samu su sa. Suna shigowa talla kuma sukan shigo dai haka saboda ina da yara sukan biyo su.
Shehu Malami Imam Shehu Rimaye jigo ne a ɗariƙar Tijjaniya a jihar Niger ya yi bayanin matsayin wannan al'amari a musulunce.
A ce nan matan malamin za su aikatar da ita da wani sana'a na tafi ta taje talla. To kaga yau kuma abinda ake gudu ga zaman da wurin iyayen da jahilcin to gashi nan wurin ya zo ya samu inda kuma zai yi illa. To balle a musulunce kuma a addinance a musulunce a ce an tara yara a cikin wurin da yake ba kulawan mata bane ba kulawan wasu iyaye sai sun je sun nemo abinci saboda ka musulunci ba zai yarda da wannan ba. Akwai hadari a cikin shi.
Gwamnatin jihar Niger dai ta ce za ta yi bincike akan lamarin, inji sakataren gwamnatin jihar Alhaji Shehu Umar Danyaya a lokacin da na tuntube shi ta wayar salula. Binciken da muryar Amurka ta gudanar dai akan wannan al'amari ya nuna cewa akwai wasu makarantun allon da dama da ke da irin waɗannan ɗalibai ‘yan mata ‘yan ƙasa da shekaru 10-10 a ƙananan hukumomin Mashegu da Kwantagora. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.
haka yake, to nan gaba kadan zamu sake komawa jihar Niger domin jin matakan da jami'an lafiya ke dauka wajen kare kananan yara daga illar gubar dalma. To kam amma kafin nan bari mu nufi jamhuriyar Niger, inda aka shiga wata siyasa ta daban. Ga Haruna Mamman Bako da ci gaban rahoton.
Kungiyar likitoci na kasa da kasa tare da gwamnatin jihar Niger a tarayyar Nigeria sun bude cibiyar kula da masu fama da cutar gubar dalma da ke halaka jama'a a jihar Niger. Jihar Niger dai na daya daga cikin jihohin da ake samun masu ginar ma'adanan karkashin kasa ba akan ka'ida ba. Al'amarin da kwararru akan fannin suka ce yana haddasa bazuwar cutar ta gubar dalma. An dai bude cibiyar ne a yankin karamar hukumar Rafi, inda aka samu barkewar cutar ta gubar dalma da ta halaka yara 28 tare da dabbobi sama da 100 a shekarar bara. Dr. Mustapha Jibril shine kwamishinan lafiya na jihar Niger yayi karin haske.
Rafi local government akwai inda mutane suke zuwa suke neman su da gold su silver, to dan suna yin wannan nema din nan suna dan bata kasan wurin, sai mutum ya kama da cicika kasan wurin gaba daya sai ya bace ruwan garin ma gaba daya ya bace. So yaran suna cin abin har cikin abincin su, kuma har ta kan iska idan mutum yana zuwa yana fasa dutse ana fasa dutsuna ana neman dai abubuwan da za a samu dai a ci gaba da rayuwa, amma ba abin shakan yanda kaidan da ya kamata a bi shi. So shine ake samu wannan matsalan. So mun samu mutane wanda suke cimma kansu likitoci daga ko'ina a duniya, daga kasan Ture sun zo don suna da kafin Doctors Without Borders, suna da su irin wannan cuta din, suna da maganin da ake bayar da shi domin mutum ya yi wannan da cutan ga shiga jikinsa ko ya ci samu ƙarin ayan kasa-kasa ne shiga cikin jikinsa, suna da maganin da suke bayarwa domin a samu lafiya.
A ƙarƙashin wannan shirin dai likitocin ƙasa da ƙasar har sun koyar da likitocin jihar Niger akan yadda za a yi saurin gano wanda suka harbi da cutar ta gubar dalma. In ji babban sakatare a ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Ibrahim Tifin.
Su dai sun zo sun koya mana da likitocinmu ne da ma'aikatan lafiya a asibitin Kagara, yanda ba wai lallai sai su mun kai zamfara ba. Ka san akwai suna da wani specialist lab dakin gwaje-gwaje a Anka. Yaran da suka kamu da cutar gubar dalma ba sai lalle an kai su can ba nan Kagara, an laye da an fara abin da bayar da magungunan wurin, amma dai suna nan ma'aikatan lafiya nan na nan duk an samu akan kai musu, kuma suna an ba mu injinin gwaje-gwaje kuma inda za a gwaje a dibi jinin yaro a san in akwai dalma, kuma ma'aunin dalma din ya kai inda zai zama guba, sa kawo yaron a ja cire abin da guban kafin ya kamu da ciwon.
Ko baya ga bude cibiyar kula da masu fama da gubar dalmar dai, masu nazarin al'amura dai na ganin mai da hankali wajen samar da aikin yi a tsakanin 'yan kasa zai taimaka wajen shawo kan ginar ma'adanan karkashin kasar ba akan ka'ida ba a Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kai co a gaida likita bokan Turai, a madaniya sosai. Na ce a gaida likita bokan Turai, a madaniya sosai. Zan gaida likitoci, badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha. Badan budai yabo ba ha, badan budai yabo, kurun waka dai dan su cece rayi, ai sake wasu na ga Allah Rabbi.
To na ba tsari yayi gauka shigo, wato bari mu koma kan wannan bayani na siyasa jamhuriyar Niger ga Haruna Mamman Bako.
A daidai lokacin da Firaministan Jamhuriyar Niger Brigi Rafini ya gana da yawan shugaban ƙasar Jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Isuwu da 'yan adawa domin yi musu tangirka gwamnatin haɗaka a cikin wannan ƙasar, a nan birnin Kwani muhawara ce da ma faɗa na faɗa ta kabri game da cincintar sabon kakakin majalisar dokoki ta ƙasa, cewa da Honorable Hussein Tinni. Dalilan wannan maganganun tsakanin 'yan siyasa shine cewa sabon kakakin majalisar dokokin kasar ba sananne bane a fagen siyasar kasar har waɗansu da ke tunanin jam'iyyar su ce za ta samu wannan mukamin gabanin haka na cewa fa sabon shugaban majalisar dokokin na kasar ba sananne bane kamar da za ku ji daga bakin kakakin jam'iyyar MPR Janguriya ta Albade Abubare shin birnin Kwani cewa da Alhaji Sani Mai Kasai
nan dai cikin gida ba san shi ba babu dan siyasar zaka cewa ba cikin irin yan siyasar da an san sunan su na ba da an zabura a ce wani na ko a san zarumtaka tai ko a san rashin zarumtaka tai amma mu nan cikin gida ba mu yi tsammanin mu ji shi an kasa ba ba mu dan mu hai mu ga haka ba kuma haka ta abku to sai mu ce dai alhamdulillah abinda mayyan sun kai akwai manhas ba irin tamu ba don ba mu san komai suka nuyi ba tunda ba faɗa mu sun kai ba amma a ƙashin gaskiya Niger shi bai da suna wanda yake an san shi ko mutane sun san shi mutanen ƙasa ko yan siyasa wanda yake a zabura a ce wani na a ce a wani u an san shi ai aiki kaza koko lokaci kaza cikin siyasa kaza ai kaza yayi to kaga ko cikin tarayya ma bai da suna cikin ire-iren na wadangan mayyamai yan tarayya da zaka ji an ambato su kai tsaye daga gauga to mu mai gidan mu yi zaton cikin mu shi zai bada ensemble kenan su mun kai tsammanin cikin su a ce shi kawo mutun guda amma da haka ba ta samu ba to na san da ba ai sai ta da shawara kenan shi akwai wani matsayin da yake ganin gare shi barnan shi nema wani wuri in ba haka ba ai kowa ga tsammani ne da hoshin bakin siyasa da azawa ga da zato mu mun san kenan shugaban ensemble namu ne yan jamhuriya
duk da haka a cewar Alhaji Mani na jam'iyyar PNDS tarayyar reshen birnin Kwanni lalle haka ne sabon kakakin da ya hito daga jam'iyyar tasu ba shi da karamniya siyasa kamar sauran takwarorinsa shi yasa ba jin duriyar sa kamar da aka jin duriyar wadancan
lalle ba mutum ne wanda aka sani haka kwarai shi ko wannan sabili da bai da karamniya ta siyasa to shi yasa yake kaman aboye a wajen siyasa ba kowane dan siyasa ya san shi ba inda ba cikin mayyamayen yan siyasa ba to wannan shine dangaya ma sannan na biyu ina so in tabbatar maka cewa wannan shugaban majalisa da aka dora kafin a dora shi duka jami'oi sai da suka zama suka ga menene ya kamata a yi kenan babu wata matsala wadda a tsakanin gungun da ke mulkin wannan kasa ko kuma in ce zai mulkin wannan kasa Allah ya yarda babu da matsala ko guda idan ka diba cikin diptoci 118 daga remu 109 suka dauke shi kenan akwai waɗanda ba su nan kuma akwai waɗanda suna nan amma su ba su yi zabe ba shine nike so in ga maka kuma ice so abstain
Haruna Bamman Bako sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Niger
To madalla sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Hamis Makaho na garin Maiya jihar Dagoro jamhuriyar Niger. Da nake zaune a nan Accra Ghana. Ra'ayina shine dan Allah dan Annabi yan adawun mu na Niger. Bai kokari ku shirya kanku ku shirya da ku da hukumar Niger ai zaman lafiya Allah ya kawo mana zaman lafiya cikin kasar mu ta Niger aya daidai da daidai a tsa aiki shin kasa amma kasa ai ga ku kawo mana hayaniya cikin kasa an mutane na kasashen waje sai mamaki ana ganin iya walwado jamhuriyar Niger tana tare da zaman lafiya muna addu'a har kullun Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin kasar mu ta Niger baki daya da Afirka gaba daya
mai magana Isa Ramun Kudu a Niger a Jakarta ina son yi amfani da wannan dafa ne kafafan aikina ga al'ummar yan kasuwar da suke tsarar dukiyoyinsu sakamakon filayen gobe da afkan kudu a jihar Kano da kuma yan kasuwar jihar Kebbi ina fatan Allah ubangiji waɗannan yan kasuwa Allah ubangiji ya kita abin da suka kasa ta fasiya da tsari Allah ubangiji ya tsare ta ko haka a nan gaba sai shi fatan wannan laye kasuwa za su haka amma bayan wata jarabawa ga Allah madaukakin sarki wanda ya kanta da bayansa duk lokacin da yake Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye sarki kare abuwa hakan a nan gaba Allah wani ne zai da kuskure Allah zai da mutsari Allah wani ne zai kare abuwa hakan a nan gaba nagode mai Amurka.
Assalamu alaikum. Lallai ina kira ga gwamnatin Najeriya da ta taimako ta taimaka ta kai dauki jihar Zamfara. Irin abin da ake wa talakawan Zamfara gaskiya akwai ban tausayi. Saboda za a iya kama ainihin uban mutum a shigar da shi daji. Za ka shigar da shi daji. A ce sai an aje kuɗi, maƙudan kuɗi sannan su an so a sannan an so uban mutum. Ina kira gwamnatin Najeriya dan Allah dan Annabi ta kai dauki Zamfara don Allah ma hukuntan su suna musu ƙarya cewa lallai suna ba su tsaro kuma ƙarya suke. Assalamu alaikum. Mai magana Aminu mai kwadollin zamu bayan kasuwa mala.
To madalla har yanzu kuna sare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'ana yana cewa karfe 3:20 kusan da 7 na asuba kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani labari da muka samu yanzu na cewa an tilastawa wani jirgin saman fasinjan kasar Masar sauka a tsibirin Cyprus a yau Talata bayan an yi fashin jirgin da kimanin mutane 65 a cikin sa. Jami'ai a tsibirin na Cyprus sun ce nan da nan wanda ya yi fashin jirgin bai buƙaci wani abu ba bayan jirgin ya sauka a filin saukar jiragen saman Larnaca. An karkata akalar jirgin ne daga birnin da ya taso daga birnin Alexandria zuwa Al-Qahira babban birnin Masar. Ma'aikatar sufurin jiragen sama ta Masar ta ce wanda ya yi fashin jirgin ya yi barazanar tada nakiyoyin da ya yi ɗamara da su. Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya buƙaci ya lashe takobin cewa zai ƙara ba da himma wajen yunkurin daƙile ta'addanci. Prime Minister ya lashe wannan takobi bayan mummunar harin ƙunar baƙin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kristoci waɗanda suke bikin Easter. Aƙalla mutane 72 ciki har da kimanin yara 30 ne aka kashe yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Mutumin da aka yayata rahotannin cewa shi ne wanda ake zaton ya kulla makarƙashiyar munanan hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Brussels a makon jiya an sako shi a saboda rashin shaida. Jiya Litinin lauyan gwamnatin ƙasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna Faisal C. Kafofin yaɗa labari ne suka yayata cewa Faisal C shi ne Faisal Shafou. Kuma ana kyautata zaton shi ne mutum na uku da aka gani a faifan bidiyo filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane guda biyu da suka tarwatsa kansu. Tsohon shugaban kasar Honduras wanda daga baya zama shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA Rafael Calejas ya amsa laifin cin hanci a wata kotun Amurka dangane da binciken cin hanci da aka yi a hukumar FIFA. Jiya Litinin Rafael Calejas ya amsa laifinsa a wata kotu a birnin New York bayan ya faɗa wa alƙali ya karɓi cin hanci kuma ya rarraba wa wasu mutane kuɗi. Haka kuma ya yadda zai mayar da dala 650,000.
To madalla da takaitattun labaran muka kammala shirin na safiyar yau sai kuma can da la'asar idan Allah Ubangiji ya nuna mana ku ji sauran abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Ali da Titi na gabatar da shirin da Malam Sidi da har haɗa shiri da Bada Umuni sai kuma injiniyan mu na yau Charles Hall Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.